Assalamu alaikum. Muna farin cikin saki kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com masu gabatarwa
Zala Amina Fage
tare da ni Amina Bahari Auna
a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha amma a yau uku ga watan Nuwamba na shekarar 2020 zamu jingine wannan shiri mu mayar da hankali akan zaben shugaban kasa na nan Amurka da ake yi a yau
haka yake Zara kin san an danyi makwanni ana kada ƙuri'u a wasu jihohi amma dai yau ne za a kammala zaben
Kwarai kuwa wannan karan kasashen duniya sun mayar da hankali wajen ganin yadda wannan zaben zai kasance. To a cikin shirin namu na yau muna kunshe da abubuwa daban-daban da akan wannan batu na zaben shugaban Amurka.
Wakilan sashen Hausa sun jiyo mana ta bakin masu fashin baki da ma ra'ayoyin jama'a akan wannan zabe. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Masu sauraro bari mu fara da bangaren mata inda abokiyar aikin mu Maryam Dauda ta samu tattaunawa da wata mata mazauniyar nan Amurka inda ta yi bayani akan irin rawar da mata ke takawa a siyasar Amurka ga Maryam da bakuwar da za ta gabatar mana
Shekaru 100 bayan dokar da ta ba mata yancin yin zabe mata masu kada kuri'a na tasiri sosai a zabukan Amurka a duk zabukan shugaban kasa na Amurka da aka yi tun daga shekarar 1964 karin mata fiye da maza ne suka kada kuri'a kuma tun daga shekarar 1980 jinsunan biyu sun sha bamban sosai a ra'ayoyinsu na kada kuri'a Helen Bako yar Najeriya ce dake zama a jihar California a Amurka tace mata na taka muhimmiyar rawa sosai a zabukan kasar
mata tun baga bakakin mata
da karfata
su ne take ko a cikin party na Democrat su ne ke fitowa a kowane lokaci domin su karfafa wayansu mata mutane dai ba mata kawai ba su fita su yi zabe
Wani binciken jaridar Bloomberg ya nuna cewa mata sun fi maza zaben yan takara daga jam'iyyar Democrat musamman ma an fi ganin bambancin ra'ayin a lokacin gwamnatin shugaba Donald Trump. A nasarar ban mamakin da ya samu a zaben shekarar 2016 lokacin da ya kara da Hillary Clinton, mace ta farko da ta tsaya takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat. Trump ya samu kuri'un maza kashi 52 cikin 100, mata kuma kashi 41. To ko me yasa mata da maza suke da bambancin ra'ayi a zaben yan takara kuma me hakan ke nufi?
To yawancin lokaci Democrats ne suke bada zarafi ma mata domin a zaben su. Republicans ba su cika bada zarafi ma mata su nemi matsayi ba.
Shin wace irin rawa ake gani mata za su taka a bana a wajen wannan zaba?
Ah, mata sun fita da dama. In kin lura a cikin kwanakin nan ba a taba fita a jefa kuri'a kamar yadda ake fitowa yanzu ba musamman mata matasa su ne fa suke kan gaba su ne suke fita da dama su yi mobilizing mutane su yi magana su karfafa su ku fito
bambancin ra'ayi tsakanin jinsin maza da mata da aka samu wajen kada kura'a a karan farko shine a zaben shekarar 1980 lokacin da Ronald Reagan ya karfafa batun hana zubar da ciki batun da har yau ake takaddama a kansa wani bincike na baya-baya da aka yi ya gano cewa gibin da ake samu a jinsin maza da mata wajen kada kura'a na da nasaba da karfin tattalin arzikin su da kuma yadda siyasar Amerika ta raba manyan jam'iyyun kasar biyu akan wasu muhimman batutuwa Elizabeth Kingsbury lawyer ce da ke zama a birnin Washington DC ta ce jam'iyyar Democrat ta zaba a shekarar 2012 saboda yadda ƴan Republican ke daukar batutuwan mata
It seems to me throughout the entire election cycle that the Republican Party is eager to chip away at the basic rights of women that we've worked to establish over the past several decades.
Tace a gani na a duk lokutan zabe jam'iyyar Republican na so ne ta tauye haƙoƙin mata da muka yi gwagwarmayar samun su shekaru da dama da suka wuce. Duk da mabambantan ra'ayoyin da ake samu tsakanin jinsin maza da na mata, ba dukan mata bane ke ra'ayin jam'iyyar Democrat. A watan Mayun shekarar 2019, wasu mata sun yi gangamin nuna goyon baya ga shugaba Donald Trump a birnin St. Louis Park da ke jihar Minnesota, a ƙarƙashin jagorancin Mary Susan Tinian. Tace mun tattara nan ne don mu nuna jin dadin mu akan shugaba Donald Trump. Mata na son Trump, shi yasa muke so kowa ya gani. Ta kara da cewa ita da sauran mata da yawa sun yarda da manufofin Trump. Yanzu dai an zuba ido a ga irin tasirin da mata za su yi a wannan zaben na shekarar 2020. Maryam Dauda, sashen Hausa na Muryar Amurka daga birnin Washington DC.
Ganar zaben nan na Amerika. Zare kin taba tunani ko akan wasu manufofi ne aka kafa kasar?
Sosai ma kin san suna alfahari da demokradiya, amma dai ga hirar da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikayi da ministan jiragen sama wato Hadisu Rika inda yayi mana karin haske akan wannan batu.
To, ita kasar Amerika baki da ta kawo ne akan wasu abubuwa daga cikin su akwai wato enci shine freedom na daidai da kuma demokradiya democracy mulkin kai da kai don abin da tattalas kenan a wannan tsibirin na Amerika kuma sun rike shine addinin su kuma suna da dabi'o'in su wadanda duk abin da zaka ba zaka taba wadannan abubuwa guda biyu sannan siyasa su bamban take da siyasun da ake da su a Afrika yawanci akasari su siyasa ce ta aqida wanda yake dukkanin su kuma dai dama ɗan jari huja ne sai dai jari huja din ya kasu kashi biyu akwai democrats akwai republicans wanda kuma yake dan democrats ne shi to iyaye da hakanni haka yake kuma ɗiyan ɗiya haka yake da wannan abin da yadda shi ma kuma wanda yake dan republican iyaye da hakanni ɗiyan ɗiya haka yake shi dan republican banda jari huja wani mutum ne wanda ya yadda da wasu abubuwa na riƙau ka ya ce musu ɗan riƙau ɗan ra'ayin riƙau shi wanda yake ɓangaren demokradiyya democrat mutum ne wanda yake da sassafci to tun nan an yi keta kuma kusan ƙarshensu zai zo ɗaya ko da yawan su bai zama ɗaya ba ko da yawan waɗanda suka yadda da republican da yawan waɗanda suka yadda demokradiyya bai zo ɗaya ba to ƙarfin su kuma yana zuwa ɗaya za ka ga inda wannan ke da yawan mutane wancan kuma kai hin ra'ayi zai iya rinjaya mutanen ko kuma sa mutanen su rinjaya kai hin ra'ayi shi yasa ake takin keke kamar kana kan laulawa a Amerika yau democracy gobe republican amma ka zo a wannan zamanin yanzu tsakanin Joe Biden da shi Trump din shi kanshi kamar American take shi kanshi saboda mutum ne wanda a abin da ya yadda abin da duniya da shi ya yadda da shi kuma akan shi yake kuma bai damu da abin da zaka ce ba to kuma dama haka ita Amerika take wato abin da sai da shi ko kowa bai da shi ba abin da dame ta ita duniya ta faru ne ta kare a Amerika duniya ta faru ta tsare America shi yasa dan America da kike ta gani din nan kijirijiya ne ba America ba kijirijiya ne ba an taɓa shugaban kasar da yayi shugaban kasar America ba ta zuwa ko ina ba banda America an taɓa yin wani so dai ta fusa fita yazo ko Ingila ne ko ina ne ya bude ido ya koma daga nan bai ci ko ina ba saboda shi iyakar duniyar shi America yanzu shi lokacin da aka zaben Hillary Clinton a ita ci zaben a bisa ƙuri'u wanda ni da kai muka jefa wato yayin dan kasa da kasa suka jefa amma da ke tsarin su bambancin shi irin wannan a hukumar zaben wakilai da littattafan kwaleji ake bayan an gama shi wato bayan tiya a kotu sata so bayan an gama shi sai kuma an zo an yi shi ma wannan a ga to kuma duk da kowa ya ci ga wanda ya ci Malam Kabiru shi ya cinye ƙuri'un masu yawa amma Malam Hamisu shi kuma su masu zaɓe na musamman ko ka ce na ɓoye ma na musamman kuma na ɓoye su kuma wa suka zaɓa kuma America ta yi wannan ne don kada ka karkace da kan abin da suka tsaya a kan shi na aƙida har ka ce da aƙida sai a samu waɗanda suke riƙaudin aƙidar America wanda ba za su taɓa bari ba wannan freedom and democracy ɗin wato ƴanci demokaradiyya ya taɓu wanda kuma tubalin shi shine jari hujja kar jari hujja ta taɓu kar kuma wato ƴanci demokaradiyya su taɓu to akwai waɗanda su ne ke da haƙƙi da alhakin wato kare wannan aƙida kare wannan abin da suke da shi ɗin to ko da yanzu a zahirce muna kallo kaman cewa Joe Biden zai ci to haka yi mamaki idan su waɗancan suka fahimci in Joe Biden ya ci za a yi ma demokaradiyya karan tsaye za a yi ma wato ƴanci karan tsaye ko kuma jari hujja za a kare ta to ba ka yarda ba sai su dole wani salon daban sai dai ka ji ana cewa ai kaza ai kaza sai a ta surutu a gidan kafafen watsa labarai a daɗe na yi to ni shi sanya ban ita mu kata'an wane ne zai ci ko wane ne zai faɗi.
Ya samu tattaunawa da mai fashin baki wato masanin harkokin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk akan tsarin da Amurka ke bi wajen fitar da masu takara da yadda suke kirga ƙuri'unsu.
To alhamdulillah ga wato gaskiya duk da Najeriya tsarin wato constitution ɗinta wato tsarin mulkin ta kofo na Amurka amma tsarin fito da ƴan takara da zaɓe gaskiya daban yake sosai kuwa. Saboda na farko dai ita America ba ta da hukumar zaɓe ta ƙasa kamar INEC da muke da ita da take ake zaɓa shugaban ƙasa ya zaɓa yan majalisa su tabbatar da su da sauransu su zo su yi zaɓe da kwamishinonin zaɓe da sauransu su a America kusan kowace jiha tana yin tsarin da za a yi zaɓenta ta kuma ba wa wasu wato zaɓaɓɓuwan lokaci ko kuma ma'aikata manyan ma'aikata damar da su ne za su tafiyar da zaben idan lokacin zaɓe ya zo musamman kamar sakatarin gwamnati na jiha an fi ba su ko kuma lieutenant governors a wasu wurare ko kuma a zaɓo wasu wanda dai lokacin zaɓe ya zo su kusan sai a ce kusan kowace kunduma ta zaɓe ita take wa kanta tsarin zaɓe ta yi zaɓen kuma ta yi shi kuma ba tare da wani san kai ba ta fito da shi kuma a hada gaba ɗaya a karba wanda suke tabbatarwa zaɓe ya yi irin kune ɗan jarida da wato NGOs da ragowar wanda suke da sha'awa a kan tabbatar cewa demokaradiyya ta tabbata to kaga wannan muhimmin bambanci ne na biyu ita America ita zaɓanta ba wai yawan ƙuri'un ba ne kawai yake sa mutum ya ci za ka iya samun ƙuri'unka su fi yawa kamar yadda ta Clinton da Bob Dole ba da Clinton da akwai wani da ya takara kwanaki kafin ta wato sai ka samu ƙuri'un miliyan 3 miliyan 4 sun fi na wanda kuma zai zo ya zama shugaban ƙasa saboda su akwai jihohin da wato su suna yin electoral college kowace jiha an ba ta yawan delegate so idan aka ci zaɓe a wannan jihar sai a ɗauko yawan delegate nan duka an raba su 500 da wurin 33 so duk wanda ya samu 270 shi ne ya ci zaɓe ko da jihar da mutanen da suka zaɓe shi an tattara su fi yawa amma jihohin nan masu manya-manyan delegate wanda yawanci su ne jihohin da mutanen da suka fara kafa American Colonial na Turawa da suka fara zuwa New England States na the Midwest States, wato su ne suke da delegates da yawa, su ne suke da kujeru da yawa, wanda sai ga karamar jihar alal misali kamar Virginia tana da delegates kamar wata kila sha wani abu, amma sai ka je ga tabbaciyar jiha kamar Dakota ko wasu wurare wanda ba a nan Turawa suka fara zama ba da su fita delegate uku bane da su ko hudu, duk da a lokacin da aka yi wata kila an yi la'akari da yawan mutane, wanda daga baya dole mutane suna karuwa a wasu wurare don kamar su Texas su Florida, yawanci tun a farko din Turawa su je sun zauna, amma akwai yan Hispanics da yawa da su kama da yake suna da border da wasu jihohin, saka zaben America ba yawan kuri'un da ka samu bane kawai, kawai America tana da wani tsari wanda duk abin da kake so kai a rayuwarka sun tsare shi, duk shirman da kake so kai ka zaba ka zama ɗan iska ka zama abin da kake so ka zama, amma in aka zo shugabanci suna fitar da tsari sosai wanda sai sun tabbatar cewa wanda suka fitar da shi shugabancin su ya zama ingantaccen mutum ne wanda ko ina ka daga shi a duniya, haka America take shekara da shekaru sai ga mutum yana shugaban kasa America an ce ai tun yana shekara 16 ya taba shan wiwi, saboda haka wannan zai zo ya shafa sa, to ba taba samun canji ba sai akan Trump din laifin duniya an dora mishi, amma Amerikawa da yawa sun hadu suna san shi kuma suna bin shi, kuma har yanzu yana da gagarumin mabiya baya wanda su ba su damu ba ko a mutu ko a rai za su yi Trump, to Trump kuma ya zo yana neman sake komawa, saka wannan abu ne mai ban sha'awa cewa tsakanin tunanin America na da da wannan tunanin da Trump ya zo da shi za mu ga 'yan America tuwaye suka furin jaye, saboda haka zaɓe ne mai ban sha'awa in aka kalle shi sosai, zaɓe ne wanda su kansu 'yan Democrats ɗin sun fito sun nuna yanzu ko a mutu ko a rai ne, saboda suna ganin cewa idan suka bari irin tunanin Trump ya ci gaba duk wato akidojinsu da suke da su da yawa za a canza su a cikin gwamnati. Trump ya yi kokari ya canza Supreme Court wato kotun koli ya sa yanzu yana da alkalai 6 a cikin 9, saka duk abubuwan da 'yan masu tunanin Republican suke da shi idan an haɗa karkari a kai kotun koli ana ganin su ne za su samu galaba, saka zaɓe ne mai ban sha'awa wanda kuma ina ganin ba a taɓa yin zaɓe a lokaci da yawa, ba a taɓa yin zaɓe da aka yake da alamar an fito za a yi shi kama wannan ba, saboda su America sai daga cikin irin zaɓensu da yake daban da Najeriya shi ne wasu jihohin suna bari sati ɗaya sati biyu ma kafin lokacin zaɓe, idan ba ka da damar da kake tunanin ranar zaɓe za ka zo ka jefa ƙuri'a ka tashi ka je ka nemi da ake jefa ƙuri'a, ka jefa ƙuri'a ka kuma ajiye ta sai ranar da ake zaɓe, sannan sai a kirga maka ita ko kuma ma a turo maka ita ta post office, ka nema a turo maka ita by mail wato post office ka cike a bakka ka aika a post office a je kuma ajiye maka ita, to yanzu jihohi da yawa da suke irin wannan sun yi, kuma a cikin su wasu har kashi kusan 80 ko 90 na wanda suka jefa ƙuri'a 2016 sun jefa ƙuri'a a yanzu, a magana da nake maka yanzu America kusan mutane miliyan 83 sun jefa ƙuri'a, su tsaka zaɓe ne wanda yana alamar nuna cewa za a fito sosai, watakila kusan kashi 60 zuwa 70 na mutanen da suke rajista za su fito su yi zaɓe, kuma a tsarin siyasa inda aka yi zaɓe kashi 40 suka fito to an kura malin shi kenan, so irin abubuwan da suke a America kenan da muke sa'ido mu gani.
Yawwa, to doka shi tsarin yadda muhawarar zaɓen America take gudana, ka ji wannan ya faɗi wannan ya faɗi wancan, yana nuna tsarin demokuraɗiyya na wahalar da ita kanta America ne, ko kuma dama haka shi tsarin demokuraɗiyya yake kowa ya faɗi abin da yake albarkacin bakinsa?
A gaskiya shi tsarin demokuraɗiyya ya ba da dama kowa ya faɗi abin da yake wato ra'ayinsa, ko da shirme ne mutane su yi musu hukunci akan shirman. A tarihin demokuraɗiyya a gaskiya ma tun lokacin da aka soma shi yawancin masu dama ilimi da mulki a lokacin da demokuraɗiyya ta fara tasiri sun rinka yi wa bugu demokuraɗiyya ambaton cewa ba za fa iya tafiyar da tsari da jama'a kawai kowane irin mutum zai iya yanke hukunci kuma wannan hukuncin yayi ba saboda ana san shi da yawa suna ganin cewa hukuncocin da ake yanke a demokradiya kawai na sha'awa ne ba tabbas na wato wanda za su yi mutane amfani ne to amma tun da akwai dama ita demokradiya ta fi kowane tsari ba da dama kuma America tana ba da wannan dama yanzu America alal misali za ki ga abubuwan da shi Donald Trump shugaban kasar America ne yake ko a mafarki da ba za ka yi tunanin cewa mutum zai zo yana zagin mata yana yadda da cewa shi baya son kowa sai America kawai yadda da ayi wasu mu'amala da wasu mutane ba har ma ma yana nuna cewa American ma wataƙila shi ya fi son fararen mutane duk da yana cewa ba haka ba ne amma duk al'adu da ayyukansa da yake yana ɗaukaka farare yana zagin wasu ƙabilun kama na ƙabilun Latin America Hispanic ko baƙaƙe yana zagin su ya ce African ma gaba ɗaya shaddar kashi ce ba a taɓa yin shugaba da ya fito yana irin wa'annan maganganu wanda za ta iya ɗauka shi ne mutuwa amma da yake demokradiyya ce kuma yana da mutane da yawa a cikin karkarar America musamman da su sun yadda da shi kuma suna ganin abin da yake faɗa daidai ne kuma su auren su ita ce mafita kowa ma ya bar musu America kawai ta fice America ta daina harka da duniya ma ta janye daga cikin tsarin tafiyar da shugabanci da take yi na abubuwa da yawa a duniya ta dawo kawai America tsantsa to kaga a wasu za su ga kamar shi ne to amma a demokradiyya ta yadda kuma ga shi mutane sun yadda da irin abin kuma zai iya zama fiskan mafita a wurin zai iya zama kuma ya zama shugaba.
Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe inda nike tattaunawa akan zaben shugaban kasa da ake yi a yau a nan Amurka yanzu ga rahoton da wakilin sashen Hausa Mustafa Nasir Batsari ya hado mana akan wannan zabe.
A yanzu haka dai masana harkokin siyasa a Najeriya na ci gaba da yin sharhi akan babban zaben kasar Amurka duk da yake dai masu sharhin na kallon zaben na Amurka mai zafi sosai amma Dr. Salihu Muhammad Niworo masanin kimiyyar siyasa a jami'ar IBB Lafai da ke jihar Niger Nigeria ya ce akwai darasin da kasashen Afirka ya kamata su duba a zaben na Amurka.
Akwai darussa da yawa kaga na farko ya kamata su tsaya duba amma hangan da zai yi musu alheri da kasashen su da mutanen su idan har aka zo ga zaben shin wane ne in har ya samu zai afannan da su da sauran jama'an al'umman ka san so ka tarihi na daya shine su tsaya su gani su takasan wurin duba ga wanda zai musu amfani idan har ya zo ya shiga kai kada kuriyan akai zaben shugaban kasa na Amurka domin dangantaka yanzu ba wai na kawai kaje nayi ka bana a shin me za a iya samowa makasanku idan har aka kulla wannan dangantaka a karshe me za ka san ku da take bi amfana da shi shine Africans za su rika lakari da shi
to su ma dai wasu daga cikin ɗan Najeriyan bayan yin fatan alheri ga ƙasar ta Amurka akan wannan zaɓe sun bayyana ra'ayoyinsu.
Okay to da farko sunana ana kira ni Yahaya Danladi Musa ne mazaunin Lakwaja jihar Kogi. To zaɓe Amurka da farko muna fatan Allah sa ayi zaɓe lafiya kuma an gama lafiya kuma an samu sakamako mai alheri. Sannan bayan haka muna fata Allah ya zaɓe mana mafi alheri Democrat. Na ga duniya na gani a matsayin irin jawabi da ya yi ranar nan da su ci dare nan ni na ga alamura musamman irin Obamacare da ya shi shi mai ce zai mai da shi by the care da irin policy na a tsakanin America da duniya musamman Africa na ji shi ya fi mana alheri idan Allah ya so haka.
Sinana Mansur daga Mina. A gaskiya zaɓe ne wanda kowa yana sa ido a kai kuma domin kaga idan muka la'akari da irin waɗannan ayyukan da shi Trump yayi kaga tunda ya hau gwamnatinsa ba inda aka kai yaki wannan ma babban wata nasara ne da aka samu
saboda yana da tasiri a shugabanci
yayi dai kokari saboda rashin kai yakin nan da bai yi ba kaga a baya ai gwamnatoci duk da suka zo sai sun yi yaki tun daga lokacin Bush har lokacin shi Obama ya sauka shi wannan da yazo har yanzu ba inda aka kai yaki amma ba mu sani ba ko idan ya dawo zagaye na biyu ai yakin shine ba mu sani ba amma dai gaskiya yayi kokari
yanzu dai a iya cewa kallo ya koma Amurka a wannan mako domin kuwa ba a san macituwa ba sai miya ta kare Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Ya jama'a kafin mu karkare shirin bari mu leka jihar Kaduna inda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya tattaro mana karin bayanai da ra'ayoyin mutan jihar Kaduna akan zaben na Amurka.
Wasu masu fashin baki a Nigeria dai na ganin zaben shugaban kasa na Amurka ya jawo hankalin wasu da yawa a Afirka musamman ma dai Nigeria ne saboda wasu manyan dalilai. Lauya mai zaman kanshi a Kaduna barista Elzubair Abubakar na cikin masu nazari game da wannan zabe.
In ka dauki kamar zaben baya tun daga lokacin da George Bush ya karbi mulki daga hannun Reagan America yawancin abubuwan da ta sa ido akai abubuwa ne da suka shafi harkokin tafiyar da yaki ga yan ta'adda a duniya duk da cewa lokacin da Bill Clinton ya zama shugaban kasa ya yi kokarin ya rage waɗannan abubuwan amma kuma da George Bush Jr ya ƙara hawa sai abin ya ƙara tsamari to amma yaƙin da ake a duniya ya ragu kamin Donald Trump ya hau kuma tun da ya hau bai tado da wani sabon yaki ba a wani kasa sai dai kokarin da America ma suke yi na su janye mutanen su don haka zaben sai ya koma zabe ne na gida yawanci kamar a yammacin America ana magana ne akan shin za su goye baya ne ma Republican ko kuma za su goye baya ne ma Democrat saboda policy da kuma abubuwan da za a kirkiro na zabe to anan kuma sai addini ya shigo wannan harkar addini za ta shiga ainun a zaben America
yanayin yadda ake gudanar da zabe a kasar Amurka da kuma lamuran da kan biyo bayan zaben idan an kammala musamman da tsakanin yan takara na cikin abubuwan da ke jawo hankalin wasu yan wannan kasa
sunana Isa Alan Sa'adu Kwadaro kuma su ba akwai ci gaba da dama yanda za ka ga sun yi zabe babu wani tashin hankali sannan kuma abokin karawa an dauke shi aboki ba abokin gaba ba
sunana Radio Ibrahim abinda zan ce shine su zaben America gaskiya sometime yafi zabe na Nigeria tsafta za ka ga in ka kalli America babban kasa ce amma za ka ga an yi zabe an gama lafiya sai ka ji zaben ya zama koda kururu ba a kashi ba
sai dai lawyer Elzubair Abubakar na da mabambancin ra'ayi
tun can dama harkar jakadancin America yana janyo hankalin kasashen Afirka amma zaben bana abin da yasa kasashen Afirka suka maida hankali ciki saboda matsalolin da shi shugaban kasa Donald Trump ya taso da su waɗanda dama asali da an aiwatar da su da za su shafi yawancin waɗanda suke shiga America kasuwanci da waɗanda suke zuwa karatu da kuma harkar gwamnati wanda zai shafi saya da sayarwa waɗannan abubuwa duka su ne suka janyo kasashen Afirka zuwa zaben da ake a America.
Wasu ƴan Najeriya dai na ganin Afirka da darasin da za ta dauka game da zaben da ake a kasar Amurka.
Darasin da ya kamata a ce kasashen Afirka su koya a game da zaben America shine ya kamata a ce su kalli yadda su Amerikawan suke yi saboda ƴan takarar da suka tsaya zabubbuka a America za ka ga idan sun fadi suka rungumi kadara amma mu nan Najeriya sai ka ga shine kotu yau shine kotu gobe.
Sunana Yusuf hakika zaben America yakan zama kaman wani zakaran gwajin tafi ne zama mana akwai wasu darasi da mukan dauka ba mu kai mabiya ba har da shugabannin namu ne makon irin karfa-karfa da ake mana to su akan bi akwai yanci dalilin ko samu kenan
uku ga watan Nuwamba nan da muke ciki ne dai za a kada ƙuri'ar zaben shugaban kasa a Amurka zaben da za a yi tsakanin shugaba mai ci Donald Trump na jam'iyyar Republican mai mulki da kuma Joe Biden na jam'iyyar Democrat Isa Lawal Ikra murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
Tuma saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau
yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tana gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Buhari Aula daga nan Birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.